man tausayi ne Hausa wanda aka yi addu'ar nan ba karara gare shi da kuma dai bai masa cewa haufi saboda kada tsoro wato jin tsoro ya riske shi da kuma tsautuwa daga la'antar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma karbar addu'a ta sa abinda zai dauke shi a bisa dauke kauna da dai bai hasu sai yi kuma wannan nan kai zaman to tambaya ce roko yayi ga ubangiji nasa ga duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bulala ko ya saki harshe gare shi a bisa wani haƙƙi da kuma fuska wacce take ingantacciya ya sanya wannan nan ka fara ci gare shi ga abin da ya same shi ya zaman to kuma shafewa ne ga abin da ya dasa na zunubi sannan hukuban nan ta sa ta zaman to gare shi a nan duniya sawabi ne na afuwa da gafara irin yadda ya zo a ɗaya hadisin annabi ya ce wanda ya samu wani abu daga wannan nanka aka yi masa hukuba da shi a nan duniya to wannan kafara ce gare shi idan ka ce menene ma'anar hadisin nan na Zubair dan Awwamin da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gare shi yayin da suka yi husuman nan tare da mutumin nan na Madina a cikin fangalayen nan na Harra annabi ya ce masa shayar ya kai Zubairu har sai wannan ruwa ya kai idan sawu fa qala lahu al-ansari sai wannan mutumin Madina ya ce da shi sai ce da manzala saboda ya rasulullahi dan an makare shi za ka ce masa ishayar har sai yayi kaza to sai a ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta canja sannan sai annabi ya ce shayar da ruwa ya kai Zubairu sannan ka tsare ruwan har sai ya kai wannan fangalayen karanci hadisi da zainsa eh wai abin da yasa alkali ka wannan cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato a baya fushi baya faɗan magana mai zafi ga kowa to amma nan gashi lokacin da wani abu ya faru tsakanin sayyidina Zubair dan Awwam da wani mutumin Madina da aka zo annabi ya ce masa shayar da ruwa ya kai Zubairu har sai ruwan ya kai idan sawu a gonarka sannan ka sake shi ya koma gonar tasa sai ce saboda dan an makare shi ga manzo Allah sai annabi aka fuskar ta canja sai ce to kai Zubairu yanzu idan ka shayar da ruwan ka tsare ruwan ma a cikin gonarka har sai ya kai wato bangwaye ba ma idan sawu ba tun da ruwan naka ne ko to anan wajen bari a bada amsa kan wannan abin da ya faru ba wai annabi ya canja hukunci bane ba saboda ya fusata akan wani abu a ya tabbatar da asalin yadda hukunci yake ne na'am to amsa nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin tsarkakewa ne cewa kada ya auku a zuciyar wani musulmi minu da gare shi a cikin wannan kissa wani lamari da zai sa ku kwanto a shanin manzon Allah sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira Zubairu ne da farko zuwa shi Zubairu ya takaita afsa shashin haƙi nasa afsa tafarkin nan na tsakatsaki da kuma yin sulhu tsakanin al'umma yayin da ɗayan ya ƙi yadda da abin da annabi ya hukunta ya ƙara zurfawa wajen rashin yadda har ma ya faɗa abin da bai cancanta ya faɗa a haƙƙin annabi ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika wa Zubairu dan Awwamin haƙi nasa to dan haka ne Bukhari ya tarjama abusa wannan hadisi yace babi kenan idan shugaba ya nuni cewa ai sulhu sai ɗaya daga ciki ya ƙi yadda to ai masa hukunci da abin da hukunci ya tabbatar to ya zo a cikin hadisin to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika wa sayyidina Zubairu haƙƙi nasa hajiga musulmai sun sa wannan hadisi ya zamanto asali ne a cikin ƙariya ta sa a cikin sa akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan abin da ya aiwatar da shi a halin wato soso zuciya ta sa da halin yadda ta sa kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yake yayi hani kada alƙali ya hukunci yana mai soso zuciya to ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hukunci nasa a halin soso zuciya da yadda da daya ne saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wayannan halaye guda biyu abin kiyayewa ne soso zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kadai dai ya kasance saboda Allah ta'ala ne ba wai dan kansa ba irin yadda yazo a cikin hadisi ingantacce to haka nan hadisin nan a lokacin da annabi ya ce ukashi to yazo ya rama abin da annabi ya masa min nafsihi da kankansa lam yakul ba wai annabi ya ganganta bane ba ce su so zuciya ce ta dauke shi bare dai ya auku a cikin wannan hadisi shi kansa cewa ukashi da kansa ya faɗa ya ce wa darabtani bil qadibi yace ya rasulullahi ka buge ni da sandarka yace ban sani ba kana sanar ka rige ni ko ku a kai nufin zaka bugi taguwar ka ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ina neman tsarin Allah a ce ya kai ukashi tu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi maka ganganci to haka nan a cikin daya hadisin tare da balaraban kauye yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa yazo ya ramuwa sai wannan balaraban ya ce na yi maka abuwa ya rasulullahi to abin da ya faru kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buge shi ne da bulala saboda yara taya da ragamar taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama marra bayan marra shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana hana shi yana cewa da shi to da ruku hada saka zaka saki bukatarka wowa ya ba shi kuma yana gudewa wato shi kuma ya ci gaba da rike wannan ragama ta manzon Allah to sai manzon Allah ya bige shi sau uku bado bayan nan to kaga wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga wanda bai tsaya a wajen hanin annabi ba daidai ne wa mawdi'u adabin kuma bige ne na ladabi sai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji tausayi domin dai wannan haƙin kansa ne sai ya ji tausayi min al'amur daga wannan lamari har sai dai afuwa gare shi amma kaga hadisin nan na sawazu dan amrin da yake cewa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina min shafi kaina da turare sai yake cewa turaren warsu ne a je a sarayar da shi a sarayar da shi manzon Allah ya buge ni da wani sanda a hannunsa ya buge ni a ciki na sai ya sa na ji zafin ciwon sai nake cewa sakayya za a rama wato za mu sai kisa su yama ikin Allah to sai manzo Allah sasan yayi daga cikin sa to kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya buge shi ne saboda wani abin ki wanda ya ganshi da shi wala Allah wuta yace wa shi bai nufin mai buge shi wannan sanda ba sai dan ya fadakar da shi ija'un yayin da ya zamanto akwai irdadi gare shi wanda annabi bai nufe shi ba to sai ne mu halattawa min daga gare shi a bisa yadda muka gabatar da shi fasali kenan da ka rabe mana amma kaga ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam na sha'anin duniya to hukuncin ta a cikin sa na daga nisantar amal ma'asi tarku aura da abin da yake makaruhi shine abin da muka gabatar da shi da kuma halaccin nan na rafkanuwa da kuma galadi a cikin shashinta shine abin da muka ambace shi to kaga duk wannan ba abun suka bane a cikin sha'anin annabtan manzon Allah bar dai hakika wannan fiya a cikin ta'alan nuduri yana zuwa ne dan cin ba da yawa ba domin yawan ayyukan annabi yana kan sadadi wato katari da kuma daidai bar dai yawan ta ko kuma gaba dayanta mai gudana ce magudannan na ibada da kusanci zuwa ga Allah amsa yadda muka bayyana shi domin dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya rukun komai ga kai nasa sai da rura ta sa da abin da zai tsaida wato yawon jikinsa wato rayuwa ta sa a cikin sa akwai masalahar zatin nan nasa wannan da yake bauta wa ubangiji da ita yake kuma tsaye da shari'a ta sa yake gyaran lamarin al'umma ta sa da abin da ya kasance a cikin abin tsakbaina huwa bainan nasu tsakaninsa da tsakanin mutane min zalika daga wannananka to ko dai ya zama tsakanin abin da yake abin sani ne wanda annabi zai aiwatar da shi ko ta biyayya ga Allah ce ko kyauta wanda zai yalwata cikin al'umma koko azance ne kyakkyawa wanda Annabi zai fade shi koko zai jiyar da shi koko a dawo da zautacce ko kuma wato wato yin nasara ga wanda yake mai tada karan hanci koko lallashi ga wanda yake mai hasada duk wannan wato mai riska ne da kyawawan ayyuka nasa mai tsaruwa a cikin tsarkakan ayyukan nan na ibada ta sa wani lokacin yakan saba a cikin sha'anin nan na duniya gwargwadon sabanin halayensa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattali ga al'amura abin da ya kamace su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tasarrufin sa kusa kusa ya hau alkimar jaki idan zai dogo tafiya sai hau taguwa yana hawan alfadara a cikin yakunkunan wato yakunkuna manya saboda dalilin ya kan tabbatuwa a gurin yaki annabi yana hawan doki yana ma tarin dokin saboda ranar furgici da kuma amsawa as-sarifu mai kwarmato haka nan a tafafin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran halayensa gwargwadon iznan maslahan nan tasa da kuma wato maslahan nan ta al'umma tasa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kan aiwatar da aiki na daga al'amuran duniya saboda taimako ga al'umma tasa da kuma wato gyaran lamarin su sannan kuma kin salihi lafiya ga sabanin haka ko da yake wani lokacin sai wani abu sai ga wato wannan sa shi ya fara hairi gare shi yayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin aiki da yaza saboda haka wani lokacin yakan ga wato yin wannan aikin ya fara hairi sai ga wani lokacin annabi ya aiwatar da haka a cikin al'amuran addini na daga abin da yake da zabi cikin sa a cikin ɗayan fuskoki guda biyu kamar fitowar manzon Allah daga Madina li Uhudin ga zuwa yakin Uhudu wanda da mazhabin manzon Allah shine a zama an katangu a cikin Madina da barin sa kashe munafikai tare da cewa yana da yakinin lamarin su saboda lallashi ga wasun su don kuma kulawa da mu'minai na daga makusantan su sannan kuma wato saboda kin kada mutane su ce hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabban sa irin yadda ya zo a cikin hadisi da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ginin Ka'aba afsa ka'idojin nan na Annabi Ibrahim saboda kulawa ga zukatan Qurayshawa da girmama wasu da saboda caccanjawarta da zautuwa daga zarce wato daga zautuwar zukatan su da zalar ga wannan ka da kuma motsa magabacin gaban nan tasu ga addini da ahalin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa ga nana Aisha a cikin hadisi ingantacce yace ba dan wato mutanen ki basu jima da shiga musulunci ba wallahi da na cika ɗakin Allah bisa ka'idar nan ta Annabi Ibrahima Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiwatar da aiki sai ya bar wannan aikin likawni gairihi khayran minhu saboda wato kasancewa uwanansa shi ba alheri gare shi kamar lokacin da manzo Allah ya ciru daga ƙarshen ruwan nan na Badar zuwa mafi kusancin ta ga abokan gaba na daga Qurayshawa haka nan da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la wasta qabaltu min amri mastadbartu yace da ace na fuskanci abinda na gani daga baya ma suqtul hadiya da na ban koro hadaya ta ba ma'ana ni ma da nayi tabatu'i saboda manzon Allah sallama aikin hajin sa guda ɗaya ne shi sa kuma duk malamai suka ta kawowa saboda hadisan da suka bi su sai Bukhari da Muslim cewa annabi yayi tabatu'i yayi kirani yayi ibradi to kuma saka ce to ai sau dai annabi aikin haji shine hajin babban kwana to ya shi kuma wannan duk wanda zai tamattu'i ba kirani ne ba duk wanda ya kirani ba ifradi ne ba to saka ce to ai saboda an yi a bisa umarnin manzon Allah ko a bisa izinin manzon Allah to sai kuma aka danga zingina abin zuwa ga annabi kai sai annabi yakan shimfida wato sakin fuska ta saga kafiri da abokin gaba saboda kaunar wato lallashi nasa annabi yana yin hakuri ga mai wauta yana cewa hakika daga cikin sharrin mutane shine wanda mutane suka guje shi saboda sharrin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da kyaututtuka gare shi dan ya soyar da shari'a sa zuwa gare shi da addinin ubangijin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jibinta a cikin gidansa irin abinda wato hadimi yake jibinta a cikin miyati ayyuka nasa waye ta san matufi mulati yana wato yana wato tattali a cikin kamanninsa har ya zamanto babu wani abu da zai bayyana gare shi na daga gefansa jira sai yayin da yaro za ka su ma abokan zaman nasa kowa kamar tsuntsu ne aka yansa annabi ya kasance yana zance tare da abokan zaman sa da zancen na farkon su annabi ya kasance yana mamaki daga abin da suke mamaki daga gare shi annabi yana murmushi daga abin da suke murmushi akan sa sakin fuskar manzo Allah ya yarda cewa umma da adalcin sa fushi babu yana motsa shi baya takaitawa ga barin gaskiya baya boyewa a abokan zaman sa annabi yana cewa ba zai yi ga annabi ya zamanto ya sami hayincin idaniya ba to idan ka ce menene ma'anar fadin Allah fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Aisha Allah ya kare da gare ta a cikin wani mutum da ya shigo gare ta yace bi sa isa ibnu ashira titar da wannan dan dangi shine uyyanta dan hisrin alfazari yayin da mutumin nan ya shigo alana lahul qawla sai manzo Allah ya ta samu zance yayi da yayi murmushi tare da shi yayin da wato shi uyyanta ya fita automatic dan hisrin alfazari ya fita sai take tambaye safsa wannan sai manzo Allah ya ce ya daga cikin mafi sharrin mutane wanda mutane suka guje saboda sharrinsa sai saboda ita ta yi da can tunda annabi wato ta san cewa ba mutumin kirki bane ba ya ma ya ga amana ce mata bisa ibnul ashiyarci to kuma sai ya shigo amma da ya shigo sai manzo Allah ya saki fuska gare shi eh har ya kai dariya aka sallama aka sallama aka fita to bayan ya fita sai take tambaye manzo Allah ya rasulullahi ya naka haka sai ce ai hakika daga mafi sharrin mutane shine wanda mutane suka wato ji tsoransa ko suka guje shi saboda sharrinsa saboda yanzu nan ya fita sai je ta ƙara sharra-sharra kala-kala to amma da aka yi masa tattausan magana aka yi wato saki fuska da shi to sai a samu sauki a tare da shi idan ka ce yaya ya halatta ya bayyana wato sabanin abin da ya boye ya faɗa a bayansa abin da ya faɗa to amsa a nan cewa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato tattal wato istilafi ne wato wannan abin da manzon Allah yayi lallashi yayi ga misalinsa da kuma tsagakawa ga rainarsa saboda imaninsa ya zama ya tabbata atba'u sannan mabiyansa su shiga musulunci da sababin sa sannan irinsa ya ga abin da annabi yayi shi ma sai ya jawo shi a to ko ni ma na zama manzo Allah haka bai min ne ni ma barin saurin shiga addinin musulunci in je gurin sa to sai zaka sa irin wayannan masu wautar to sai aga an dauke abubuwa tare da su da yawa eh shi yanzu wannan mutumin ai dan uwansa ne zo gidan manzon Allah ya shigo cikin gidan annabi ba sallama ya zo ya samu ga manzo Allah ga Aisha sai manzo Allah ya tambaye sa ai ke cewa sai ke tambaye annabi wannan wace ce ne sai ce Aisha ce dai daga cikin iya ma wato iyalaina sai to ka sake ta mun aureta ai kaga daga cikin wannan magana ka san sai addu'a ka san wani irin mutum ne to shikenan sai ce masa yi mashu sai ce to kaga ukhruj fastazi nemi izini ka fita sai ce a ai ka san nayi wa kaina alƙawari bana ba zan nemi izini a wajen wanda yake wato mudari ba domin shi manzo Allah dan kabilan mudar ne shi kuma dan kabilan fazara ne sauraka ce shi ba zai baya neman izini a wajen wanda yake mudari shi kenan sai fita to a ranar na Aisha ta fara ganin sa sai take cewa ya rasulullahi wannan wane ne sai ce ahmaqun mutaba'un ne wawa ne abin bi to wannan shine ahmaqun mutaba'un shine wanda wata rana ya zo zaman kuma har fa bayan tsoron manzo Allah haka tafi da wannan wuta ta sa haka ya zo zamanin sayyidina Umar ya dinga neman ta yadda zai shiga gurin sayyidina Umar yana halifa yanzu ya samu wani makaranci da yake sai nan wani na zama da mahaddisa Qur'ani ya samu wani makaranci yana da alaka da shi dan uwa ne a wajensa sai ce masa to Allah ya zaka shiga da gurin sayyidina Umar sai ce to ba matsala zan shiga da kai ya kuje ne mai izini sai aka shigo da shi yana shigowa kawai kalli sayyidina Umar sai ce he ya bada Khattab to wannan he a larabci tumakai ake kira da shi sai ce he ibn Khattab ba kai mana adalci ba kai mana kaza ba kai mana kaza sayyidina Umar ba sai fasata sai wannan wanda ya shigo da shi wannan araman
sace yau ya amiral mu'minina Allah ya ce khuz al afwa wa amur bil urfi wa a'rid an al jahilina sace wa in hadha la min al jahilina shi wannan mutumin da ya faɗi wannan magana uba ne a gurin sa ba amma saboda ya san meye matsayin wannan kwabar da yayi sace wa in hadha la min al jahilina domin ba fadan ban fasa ne yace wa in hadha la min al jahilina nan da nan ku sai na Umaru sai ta ce ruwaya bukhari ce wa kana wa qafan ala kitabillahi dama mai tsayawa ne akan littafin Allah to saboda irin wannan mutanen akwai mutanen da za ka gan su duk yadda zaka yi da su su gyaru su dawo daidai su rutsu su dawo mutane ba za su iya ba to irin wannan sai a zauna da su haka a yi hakuri da su domin shugaban halitta ga yadda muka yayi Allah ya sa mu dace amin to idan ka yi tambaya akan wannan to ka to misalin wannan abusa wannan fuska kaga ya fita daga haddin nan na wato lallashin nan na duniya zuwa siyasa ta addini annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawance yana lallashin su da dukiyoyin ubangiji wanda suke masu yalwa fa kaifa bil kalimati to yaya da zance wanda yake da tausa za ka ga annabi dukiya ta zama mai yawa ya dauka ya bayar wato ba tare da ya kula da abin da ake neman anjima ba to yaya kuma zance mai taushi annabi ba zai ba Safwan dan Umar yace ya fada yace wallahi annabi ya bani bayan ku shine da wanda yafi a cikin rayuwarsa yace amma annabi bai gushe ba yana bani har sai da annabi ya zama to mai soyayya halitta zuwa gare ni amma kaga madan annabi da yace tir da wannan dan dangi to shi wannan ba giba bace ba eh bar dai sanar da abin da annabi ya sani daga gurinsa ya fada dan a san waye shi eh domin an ce yi da mutum ai kaka shine ka faɗi mutum bayan baya nan kuma koda wani abin da ka faɗa gaskiya ne to shine yi da mutum dan da an rawaito hadisi cewar annabi yana zaune da ɗaya daga cikin matakunsa sai ga wata mata ta zo gajeriya ta yi manzon Allah tambaya annabi ya bata amsa bayan ya bata amsa sai wannan baiwa Allah sai ta zubi tana juyawa sai annabi sai ɗaya daga matan manzon Allah take cewa kai amma dai wannan mata gajeriya ce sarrafa kin yi da ita ki dake same ta ki nemi gafarta to kaga ashe fadar abinda ta faɗa gashi gaskiya ne ta ce abinda ta faɗa gaskiya ne tunda hadisi ya zo annabi ya ce duk mutumin da wato shi da mutane shine zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abinda baya so sabu suka ce ya rasulullahi koda akwai abin a tare da shi sai ce to ai da ma wannan shine yi da mutum idan ba abin ka faɗa to nan buta ne kake kira kai eh saboda yi da mutum kenan Allah ya kiyaye mu to malai ya ce wannan ba giba bace ba bar dai sanar da abin da ya sani ne mino daga gare shi ga wanda bai sani ba dan ya kauci hali na sa ya zama to ya haƙi yayi daga gare shi ba za a amince da janibin sa ba am ku da gaba ɗayan amincewa ballanta nama ya zama to abin bi ne a cikin mutanen sa to kaga misalin irin wannan idan ya zama to dan larura ne da an gije wato wata cuta to wannan ba za a ci masa giba ba wato wannan halan ne bar ma wajibi ne a cikin shafin lokuta kamar al'adan nan na malaman hadisi a cikin jaran ta masu ruwaya da kuma wanda suke tsarkake wato shaidu a gaban alƙali eh sai a wani ba mutumin kirki bane ba yawwa alƙali ya tambaye su ko kuma wani makamancin haka to wannan ba za a kira shi cewa yi da mutum ba dan ma sun faɗa cewa akwai abubuwa guda shida da aka toge tunda an ce idan ka ambaci mutum baya nan da abin da ba zai ji daɗi ba lokacin da ake faɗa kai da shi to zaka so amma akwai abubuwa guda shida su wannan ko ka faɗa babu da shi a ciki ba giba bane ba shi zaka kai ka cewa wannan an matsar da manzo Allah yi laysa giba gairu giba su wannan tasaddaq ko tazallam wastagis wastabti hazir wa arif wazkurun fiskal mujahir wayannan sune abubuwa guda shida tazallam mutum ne ya zalunce ka ka taho kana ba da labari ka zo kana neman dauki don Allah jama'a a taimake ni wani ya zalunce ni kaga bai nan kake bala to wannan babu komai a ciki wastagis neman taimako da ka fito can hukuma kaiwa ta zallan kenan wannan kuma wastagis a'a kamar wani committee na unguwa kawa wani ya cuce ni yanzu nan yayin min kaza kaga bai nan kake bala to shi ma wannan babu tsara to wastabti sai fatawa ita ma fatawa babu laifi a cikin ta alga wata malam mutum ne yayi kaza yi wa makocinsa abu kaza shi kuma makocin ya ga kaza kaza sai su to ai ban gane ba a'a an ga wata malam ka gari bari mutum ba fili ina wani makocina shine kiman abu kaza hakan ya halatta ko kunni ya kamata na rama to wannan karshe ma babu laifi shine wastafti kenan sai hazir tsautawa mutum ne yazo neman aure ko ku a'a wato yazo za su hada hudda ta ciniki da wani sai wannan wanda za su hada hudda nan sai yazo yana tambaya don Allah me halin wani ne ce a wani da shi kudin ka yaji hannunsa tukunna yawwa in bai je ba kaka yadda in yaje kai addu'a Allah ya fito barsu to kaga wasu an baka labarin ba sai an karasa masa sauran wancan ba to saboda haka wannan kaga hazir kenan yawwa ko ku a neman aure izo wajen mu don Allah yaya mutumin kirki ne ce eh to gaskiya akwai matsala domin dai mu makotansa ne muna jin dukan da yake wa mata dan wallahi to sai an ba kwace su to kaga dai kai da ka sa aiki a cikin wannan tashin hankalin ba yawwa eh wai ta wani mutum ne wai an je neman aure gurin an je irin tambaya shi sai aka yi dace aka bo gurin abokin gabansa dama ba sa shiri ana zuwa cikin su Allah tambaya muke kan wani dan mun ga makota ne ku da Allah yaya zamantakewarsa da iyalinsa sai ce to magana ta gaskiya mutum kike ba mu taba jin wani tashin hankali tsakaninsa da iyalinsa ba saboda ka tun zamansa mutumin kirki ne ba rikici ba komai inda za ku bashi yas shikenan shi wannan makoci yana ta gaba bai san me ya faru ba ran nan sai daga can gidan iyayen matar sai suka gaya masa ai mun zo mun yi bincike ma alhamdulillah mun samu kyakkyawan amsa wa kuka tambaya ce ai makocin ka wani shi muka tambaya yace au shine ya kuma gaya muku yace ai gaya muku yace wallahi yayi yabo mai kyau yace ai bai san wani abu tsakaninka da iyalanka ba zaman lafiya kuke yi sai ce to madalla Allah saka shikenan sai ta bugojiya yaje ya samu makocin nan nasa wani eh don Allah ashe an zo gurinka eh to kuma gashi an samu kyakkyawan magana sai eh to ai gaskiya ce ita gaskiya ko ina zo za a fadi ta eh amma kuma wannan bai hana abin da ake a ci gaba ba amma kaga da sai hakuri gaba daya a bari wai ba ya ce wai bai hana a ci gaba da abin da ake ba ai da sai hakuri a bari tunda Allah ya sa an samu wannan kyakkyawan magana to saboda haka wannan shine saboda haka hazir kenan sai wa'ar rif shi kuma tarihi shine na biyar shine misali kamar abin da muke ji a cikin hadisi a ce anil a'raji ko an abi zinadi abu zinadi din nan malaman hadisi sun ce in an ce abu zinadi baya san sunan amma da yake suna ne wanda ya zama mashhuri Abdurrahman bin Hurmuz sunansa amma wannan kinaya da ake masa ita aka fagare shi da ita tunda akwai masu sunansa da yawa saboda ka ce abi ibn zakwan da ka ce ibn wato in ka ce abu zinadi to kowa san waye shi malam Imam Malik saboda ka ga shi wannan kin nuna mana cewa a tarihi ba matsala ina wani gurgun nan ina wani gajeran nan ko wani abu makamancin haka ko kuma azza Allah salamu alaikum tambaya muke yi ina wani mutum dan wanda mai suna Muhammad al-Amin Amin ai da yawa gashi nan za ka ganshi wani dan gajere da shi to kaga yana wannan kai da shi to wannan babu komai shi ma tarihi kenan sai wasu kuran fiscal mujahir sai fasikancin mai bayyanawa idan mutum yana shan taba a boye to karka yadda ka bada labarin ya sha taba in kace na gan shi yana shan taba to kayan shi amma idan yana fitowa ba ruwansa baya jin kunya kowa yana shan abarsa a ko'ina to in ka fada baka yi laifi ba domin ko baka fara wani malama za ka gan shi to da shine fiskul mujahir to shi wannan mutumin shine irin fiskul mujahir ne da shi shi to zaka wannan ba giba bace ba a cikin wannan ruwaya amin to idan an ce menene ma'anar hadisin nan mu'dhal asalin hadisin an ce hadisi mu'dhal shine hadisin da marwayta guda biyu suka saraya cikin isnadinsa ana cewa hadisi munqadi idan mutum ɗaya ya saraya misali a kowa ya san Abdurrahman bin Mahdi dalibin Ahmad dan Hanbali ne Ahmad dan Hanbali dalibin Shafi'i ne Shafi'i dalibin Maliki ne Maliki dalibin Nafi'u ne Nafi'u dalibin Abdullahi bin Umar ne shi kuma Abdullahi bin dalibin manzon Allah ne to yanzu idan misali ka dauko wannan isnadin Abdurrahman bin Mahdi bai taba ganin Shafi'i ba amma ya ga Ahmad dan Hanbali saboda haka shi kaga idan ka ce wato an rawaito daga Abdurrahman dan Mahdi shi kuma ya rawaito daga Shafi'i to wannan hadisin ya zama mutum munqadi amma idan mutum biyu ne a jere suka saraya to wannan hadisin ake kiransa mudhal misali kamar Abdurrahman dan Mahdi yace kawai haddasana ko kuma an malikin dan ba kawai haddasana cikin wannan ba an malikin to ce wasu an malikin kaga mutum biyu sun saraya isnadi to hadisin ya zama mudhal to wannan bangaren malaman hadisi kenan amma anan alkaliyar ba ina nufin hadisi mudhal irin wannan ba saboda me hadisin a cikin sahihul bukhari ba yadda zai Bukhari ya kama hadisi mudali a cikin tabarsa ma'anan mudali me wahala sha'ani hadisi me wuya sha'ani shine abin da yake a nan wajen amin na daga madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga nan Aisha na cewa kuma gashi ta bashi labari cewa wato iyayen gidan Barira Abu Bai'a sun iya dace da ita sai dai wani cin ya zama tona su ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace je ki siye ta eh ki sar in yaso ki sadanta musu walitin sai ko ta aiwatar da haka sannan sai manzon Allah ya tashi yana mai huluba sai yake cewa me ya samu mutane ne suke sharranta wasu sharuɗa wanda ba su cikin littafin Allah annabi yace duk sharɗin da babu shi a littafin Allah to wannan badili ne bataccen sharɗi ne koda ya kai sharɗi dari to annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa ya umarce ta da sharɗin lawum gare su kuma akan wannan sharɗin ma suka siyar ba dan wannan sharɗi ba Allah ne masani da ba su sai da ita ba daga nan Aisha irin yadda ba su sai da ita ba kawai gabanin nan har sai da suka sharɗanta wannan nan ka kanta sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata wannan gashi kuwa annabi ya haramta algus ya kuma haramta wato alhadi'a to kai sani akaramaka Allah Allah ya girmama ka eh kaga yadda dalilin da sai don hadisi mubari kenan eh kaga alƙaliyar daga cikin irin ladabin da ya koya a wajen wannan iradin kaga sai kautar da maganar wato jingina gishu da hadi'a zuwa ga shugaba sai ka huta a ƙarshe cewa gashi ya za kai da hadisin da annabi ya ce kaza kuma daga baya ya ce kaza bayan kuma wa huwa qad harrama al-gisha wal khadi'a to yanzu zai bada amsa akan wannan abu kai sani Allah ya karrama ka irin yadda kai ne girma annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin tsarkakewa ne amsa abin da yake aukuwa a cikin zuciyar nan na wanda yake aljahili wanda yake jahili min hada daga wannan kuma dan sai tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallama an zare game da wannan nan ka wannan ne ma yasa wasu mutane suka inkarin hazi ziyarta wannan kari na daga fadansa cewa ishtar ilahumul wala'u shartanta musu walicin nan imam alqali ce baya cikin mafi yawan tafarkin hadisin to amma yace ko da akwai ta din ma ai babu jirere ne da ita domin dai ai an sha jin cewa lahum ta zo da ma'ana alaihim Allah ta'ala ya ce ulaika lahumul la'natu ka gani ulaika lahumul la'natu dai ran ce lahum addu'a ce ta alkhairi in ga ce alaihim addu'a ce bakarara to kaga nan wajen ce wasa ulaika lahumul la'natu ma'ana sa ulaika alaihim la'natu Allah ta'ala ya fada ya ce wa in asatum falaha ma'ana sa fa'alaha to a bisa wannan magana ashe kaga ishtarti yawmi wala'adin alaihim wala'adin nan sai zaman to ishtadi alaihim wa zalaki wato sharɗanta musu walicin nan wato alaihim ya zaman to gare su a laki ya tabbata gare shi yakan zama tsayawan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama da wa'azin nan nasa ga abin da ya shude wato abin da ya shude gare su na sharɗan nan na walici sai zaman to la li anfusihim wato ga ba da kawunan su ba kamar zalai gabanin haka fuska ta biyu cewa man fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharɗanta musu walici ba wai yana kan umarni ake magana ba sai dai ma'anar ta suya ne da kuma sanarwa da cewa wato sharɗanta shi wato ya sharɗanta ko bai sharɗanta ba da abu ɗaya ne ma'ana kamar ya ce ishtarti lahumul wala'a aw la tashtarti lahumul wala'a fa innal wala'a liman ataka shikenan kawai wannan ba zai amfanar da su ba bayan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabul gabanin nan cewa shi walici ya tabbata ga wanda ya yanta ne kai ka ce annabi cewa yayi sharɗanta musu ko bai sharɗanta ba domin wannan sharadi ne ba wanda yake mai amfani ba izuwa wannan ne Imam Dawudi al-Maliki ya tafi da wani nasa to kuma wannan urusawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gare su da gwangwasa su dai ala zalika bisa haka yana sanar da wato dulle yana shiryewa alami yana shiryewa da sanin sa kabul haza gabanin nan to eh wato wannan ya shirye cewa su sun san hukuncin da annabi ya fada kenan wato fuska ta uku shine ma'ana fadin annabi yake cewa istai dan lahum wala ai azhiri lahum hukumahu ki bayyana musu hukuncin walici sannan ki bayyana musu sunnar walici a wajen su cewa walici ya tabbata ne ga wanda ya yanta sannan bayan wannan sai manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallama yana mai bayyana wannan ranka yana mai urustawa amsa saba abin da ya gabata daga HP cikin sa idan an ce menene ma'anar aikin nan na Annabi Yusuf alaihi salamu da dan uwansa yayin da ya sanya astiqayata wato wannan abin shayarwa a cikin kayan karafta Annabi Yusuf da kuma rubonsa da yi da sunan nan na wato sarga da irin abin da ya gudana a sayan uwansa da kuma wato fadin da yayi innakum lasariqun walam yasariqu ga su sai sata ba kai sani Allah ya girma maka cewa ita wannan aya tana shiryawa a sa cewa aikin Annabi Yusuf to ya gabance daga umarnin Allah ne saboda Allah ta'ala ya ce Allah ya ce kadhalika kidna li yusufa ma kana li yaqdha fahu fi dil malik illa in sha Allah hay zuwa karshen aya to idan hakan ya kasance to ai kaga ba gujerin ya da shi to sadaka Allah ya ce yayi to kuma ina kai a cikin wannan magana ko abin da ke cikin sa ya tabbata a cikin sa wani dalilin kuma cewa Annabi Yusufa dama ya sanar da dan uwansa bi anniya na cewa ni dan uwanka ne fara tafsa iskar ka da mu saboda haka abin da ya gudana gare shi bayan wannan na daga bayan wannan daga tsaye da shi da yayi da kuma wato kwadayin nan nasa da kuma yana kan yaqini na daga uqbal khair lahu wato karshen alkhairi gare shi da kusar da abin da yake mummuna da cutarwa mu gare shi bizalika da wannan nanka yace amma kaka fadin sa da yace ya ku wannan ayari innakum sariquna kun kiyaye kaya falaysa min ai baya daga cikin fadin Annabi Yusuf fa yalzamu alayhi aljawab balanta na jawabi ya zo ya wajaba gare shi wanda zai warware shi ba ta sa tayi mai fadan wannan magana husna la tawili in an kyauta ma tawili ko ma wane ne shi sai wato yayi zato ne amsa surar nan na hali yayi zaton abin da ya faru kenan wa garqila ji wato ka gani abin da sa alƙali yace wato lam yalzamu aljawab anhu jawabi bai lazumce mu ba saboda me saboda ai shi ba annabi bane ba mu kuma nan kare annaba muke amma tunda ya dan fara abin to shi ma yanzu bara'a wato dan yi masa tawili sai da duk da haka to ai ce yuza to i cewa wato yayi da san sura halin abin da ya faru kenan shi yasa yake fadawo cewa wato haka mu karasa nasu tukunna mu je haji ga an fada cewa ya faɗi wannan nanka ne saboda aikin su kabul gabanin nan da Yusuf da Annabi Yusufa da kuma wato bai'im lahu wannan wato mubayi'an nan da suka yi shi ko kuma sai da shi da suka yi wasu ba malaman sun faɗi wannan wannan amma ba zai lazumci mu zama muna kirkirar wa annabawa abinda annabawan bai tabbata cewa su suka faɗe shi ba ballantana a ce za a nemi tsautu wato kiyayuwa da gare shi sannan kuma wato yin hanzari ba zai zama ya lazumta ba an zalla ta gairin hausa ta ba ta ban wasu su masha Allah amin masha Allah masha Allah alhamdulillah ina shi ba kawo nan ne fasali ke yadda kare bai mana to idan an ce menene hikima a cikin gudanar da rashin lafiyoyi da kuma wato tsanancin rashin lafiya alayya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma da wani sa daga cikin annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata amsa gaba ɗayan su in ka tambaya ka ce menene fuska a cikin abin da Allah ya jarrabe su shine daga wato ibtila'i da kuma jarraban nan tasu da abin da aka jarrabe su da shi kamar annabi ayyuba alayhi salatu wasalam kowa ya sani a cikin tarihi an fada irin yadda zuwa qur'ani cewa Allah ya jarrabe shi eh wato ya jarrabe shi da rashin lafiya da annabi yaquba wanda shi ma hasid idan sa yayi fari eh da kuma annabi daniyal wanda shi ma mutanen sa suka yi masa azaba suka sa shi a cikin daki tare da zaki a ciki eh da annabi haya wanda shi ma wato shi ma abin da aka yi masa kowa bai buye gare shi ba da annabi zakariya wanda shi ma da zartu aka yanka shi eh ya shiga ya zo wuce ya zo ya kauda jiki ije ya samu bishiya bishiya ta lalube shi baki daya iblis ya fito da bangaren rigarsa saboda haka abokan gaba suka zo suka dinga bin sawun sa ana zuwa daidai gurin sawun aka sawu ya tike a wajen bishiya aka so yana yi an rasa inda yayi iblis ya zo gurin sai ai gashi sam yana cikin bishiyar nan yanzu ya za a yi a duba ana so ya za a yi mutum ya shiga cikin bishiya sai to ku zo ai ba kun san rigarsa ba zai to ga bangaren rigarsa sai nuna musu nan da nan kuwa suka zo suka sa minshar zartu suka dinga yanko bishiyar nan tun daga sama har sai da ta zo daidai kansa annabi zakariya yau a lokacin da abin ya zo kansa yayi ne zai yi ishara ta wato anin sai Allah ce in kai magana za a shafe ka daga annabawa to haka annabi zakariya ya haƙura kuma haka aka yi masa wannan abu to shi sa kowane annabi ya haɗa irin abubuwan da ya haɗa shi a zamaninsa da annabi isa shi ma kowa ya ga abin da ya faru gare shi an sani Allah ya ba mu labari a qur'ani su kiristoci ma sai su ce su sun kashe shi Allah kuma ce musu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu yazo haka kuma banda ma gidadawa kun ce kun kashe shi mu kun ce Allah ne kuma Allah baya mutuwa gashi ko sanan kun gicciye kun ce shi kuke bautawa har yanzu to wai Ibrahim da annabi Ibrahim wanda shi ma ga namaru zai da suka yi shi har cikin wuta kullai na rukuni bardan wassalamu ala ibrahim da annabi Yusuf wanda shi ba gashi dogon zama a cikin kurkuku bayan abubuwan da suka faru ibtila'i bayan ibtila'i da wasu wayannan tsira da amincin Allah ya tabbata gare su wanda su ne zababbu a cikin halittar Allah masoya Allah wanda Allah ta'ala ya zaba fa alam kai sani Allah ya mana gamdakatar da kai mai neman sani cewa ayyukan Allah ta'ala gaba ɗayan su adalci ne kalmomin Allah gaba ɗaya dukkan su gaskiya ne ba mai musanya kalmomin Allah Allah yana jarrabar bayansa irin yadda Allah ya faɗa gare su yace litan zai nan zuwa kai bata amalu wan waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala waliya'lamu Allahu allazina amanu minkum ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم تو كاغا جربا دا الله يكي مسو دا نوئي نجربا تو ونن قاري ني اتكين درجو جنسو دا قارن دوكا اتكين درجو جنسو دا سببي dan fitar da halayen nan na haƙuri da kuma yarda da godiya ga Allah da kuma miƙa wuya da dogaro ga Ubangiji da mai da lamari zuwa ga Allah da yin addu'a da kaskantar da kai mun daga gare su sannan ƙarfafa ne ga maganansu a cikin rahaman nan na wanda aka jarraba da kuma tausayi amsawayen da aka jarraba da kuma tunasantarwa ga wasunsu sannan wa'azi ne ga wanda ba su ba dan su koyi da ibtila'i idan ya same su sai to annabawa ma irin wannan abin ya same su ashe ba shakka wanda ya biyo hanya annabawa shi ma zai wannan abin da same shi sannan su haƙo wutar da kansu a cikin wato jarraba da abin da ya wato ya gudana gare su wani malami yana faɗa yana cewa kam alimin yaskunu baitan bil kira wa jahilin yawliku duran wa qura lamma qarana qawluhu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalimira yace dai ba za mu ga wato malami yana zaune a gidan haya har ma idan kuɗi bai cika ba ko ba san kuɗin da za a biya ba a ce malam ya fita ya fito da shi da ɗalibansa da allinansa da ƴan littafansa ya fita ya je neman haya wani gurin ma ya je ya samu wani kangon ya zauna kafin Allah ya yi to amma kuma wa jahilin yamliku duran wa qura sai kuma ga wani jahili wanda da za a ce karanta Fatiha ba ma karanta ta ba a dinga yiman shifta ana cewa ce ne alhamdulillahi rabbil alamin ba zai iya ba amma ya mallaki duran gidaddaji wa qura yana ma da wani estate na musamman nasa ne to sai malamin ki cewa lamma qarana qawluhu subhanahu yayin da muka saba karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala qasama na bai nahum zalimira sai wannan ku kunto ya zama ya gushe baki daya ai kaga wato wanda irin wannan abin ya same shi kuma ga yana hanya ta Allah to sai ta asi tunda nan mun sha karantawa nana Aisha da kanta tana bada labari cewa wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama zamu wato yi kwana 40 ba abin da za ta gidan daga ruwa sai dabino sannan kuma wani lokacin dabinon ma ya gagara haka zai kwanta da dare yana jujjuyawa cikin ba komai sannan kuma wannan bai hana shi gobe tashi da azumi ba nana Aisha ta faɗa a cikin wani hadisi tace Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin da daddare idan zai salla sai wato in yi sujjada sai ya dan zungura kafata na dauki sannan ki samu damar dora goshin sa a gurin da zai sujjada tace wal buyutu yawma idin laysa fiha musabihu a gidan babu fitila a lokacin to ba rashin fitilan ne abin mamaki ba yi kuncin daki tun daga shi har ba za a samu damar yin sujjada ba har sai na kwanciya dauke kafarsa sannan a samu damar yin sujjada to wannan ke nuna mana cewa ashe wato Allah yana jarrabar bayinsa musamman dan a samu tasliya da abin da ya faru annabawa to a take idan mutum ya yi la'akari irin wannan to sai wa Allah godiya shi sa a hadith karatun mu na baya can alƙali ya faɗa yace su annabawa sun ma fi buri sun fi jin daɗi da irin wannan halin fiye da samun yalwa tare da su shi sa yalwa zazo sai a ba da ita to Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah to wannan ta bangaren abin da shafi wannan kenan sannan ga bangaren rashin lafiya zamu karanta yanzu zazzabin da dan adam yake komai zafinsa ninki biya kewa manzon Allah shi saboda shi manzon Allah daban ne da kowa sannan kuma shafewa ne ga cewa ta bai wanda ta zama ta bayyana na gare su ko korafkana wata rigaya da gare su saboda sadu da ubangiji tsarkaka ababen tsarkakewa dan ladan su ya zama to shine mafi cika ladan su shine mafi cika mafi gwadi alqazi abu ali ibn al-hafiz yaman hadisi yace abu husayn sayrafi yaman hadisi babul fadl dan hayruna suka ce abu yalal bagdadi ibn zawjul hurrati yaman hadisi yace abu ali sunji yalantan mana yace muhammad dan abu bin al-marwazi yaman hadisi wato haddathana din nan fa haddathana din nan haddathana ne ko cadin fata ake mata in ka ce haddathana wato kamar wato kai ne kazantar fa kaga wata ran wato an ce malam Shehu Man san kafin ga Allah ya masa rahama an ce ana zauna ana karatu sai mai karatu ya ja sai ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce me kace sace amarna rasulullah sace ice kai ka isa saboda ma'anar zancen mun umarci manzon Allah ice waye kai zaka umarci manzon Allah sai daga ce amarna rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarce mu kaga dauri ne da fata fa kawai ta canja sai ma'anar sun zaga badenta Allah ya sa mu dace kala yace kuta mutu dan sa'iru yaman hadisi yace amma zu dan zairu ne man hadisi daga asimu dan bahadalata daga musabu dan sadin shi kuma daga babansa yake cewa nace ya ma'aikin Allah a cikin mutane wane ne suka fi kowa tsananin ibtila'i ne sai manzon Allah yace to su ne annabawa sannan masu kama da annabawa sai masu kama da irinsu annabi yace ana jarrabtan mutum amsa gurgurdan addini nasa bala'i ba zai kushe da bawa ba har sai ya barshi yana tafiya a ban kasa babu zanbe tare da shi baki daya irin yadda Allah ta'ala ya faɗa wa kayyin min nabiyyin qutil ma'ur biyuna kaseer an gaba so karanta ayoyi guda uku an kafar da sayyidina Abu Hurairah sai Allah ya kare da gare shi annabi ce bala'i ba zai kushe da mumini ba kan kansa da yayansa da dukiya ta sa har sai ya da Allah ta'ala babu zunubi tare da shi an kafar da sayyidina Anas Allah ya kare da gare shi wato shi annabi Musa ne aka sayata munajati wajen Allah to yana da sai wani bawan Allah sai ce annabi Musa wato ina da sako wajen Ubangiji sai menene yace ka ga wa Allah ina son sa ina kaunar Allah yace shine sakon naka yace to ba komai daije annabi Musa sai ya ga wa Allah sakon wannan bawan Allah sai Allah ya ce to Allah sai zai iya jure wa soyayyatawa shikenan annabi Musa ya dawo yana dawowa yake tambaye ina wani aka ce ina ai tun zaki ya cinye shi yayi dama dama shi baki daya annan Musa ya ce to fa sai Ubangiji aka soyayya ta ka take to haka lamarin shi mun ji daga cikin manyan mu a wannan kasa suna cewa shi ma na so ka bar Allah ya masa rahama yana cewa ba shiri da Allah ba iya zama da shi domin duk lokacin da Allah ka shirya da shi ka zama na Allah to sai ya jarrabe ka dan ga imanin naka na gaske saboda ko wanda dole take kawo shi gurin Allah ba imanin bane ba dole ce ba da zai to abin da ake bukata ka zama Allah kawai ka mika wuya ka zama to mahallin saukar kowane abu na Allah idza ka rufa al-qadar min malikil mulki fasiyali indi ma yusirru wa ma yuji to wannan shi abin da shi Ibrahim ke faɗa idan kaddara daga Allah take to ma yusirru abin da ke farantawa wa ma yuji da abin da ke kukanta ko sa kuka to fasiyali indi duk ɗaya ne a gurina to sai dan adam ya zama haka to sannan ya mika wuya ga Allah baki yansa amma a ce wato dan adam akwai al'amura kwarai da gaske musamman abin da ya shafi sha'anin Allah to sai mutum ya mika wuya sa baki ya mika kulliyar sa zuwa ga Ubangiji Allah ka samu iya haka albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin idan Allah ya nufa alkhairi ga bawa to sai ya gaggauta masa hukuma nan duniya idan Allah ya nufi wato kishiya alkhairi ga bawa to sai ya kame gabaran zulumin sa sai ya masa sai masa irin yadda aka yi wa Fir'auna Fir'auna fatiha aka ce sai ne shekara 400 a ci shawa bai taɓa yi ba ballan tana ciwon kai ko zazzaɓi babu wannan shekara 400 yayi ba ciwon kai ba a ci shawa ba komai ya samu lafiya lafiyayya ba ko ta ina ba yi da matsala sannan ga abin da yake ce kullum an ce sai ya ci raƙumi guda to Fir'auna ai sai da ya samu wannan ya ga haka ta yi masa sannan ya fara cewa ana rabu kuma da ala sannan ya fara dawa ƙarshe ma da Allah ya turo masa tare da cewa ya san Allah ba tunda malamai suna bada labarin cewa yana idan aka baka masa mana san ai mana ruwa gobe ko ai mana san ai mana ruwa tunda kai ne Ubangiji ka ce ana rabu kuma da ala to ai mana ruwa sai ce ku bari gobe karfe tara zai muku ruwa shikenan a dare sai je faɗi ga Ubangiji ya Ubangiji wane ne na tuba Allah Allah kai ruwan nan kar ka kunyata wajen mutanen nan kuma sai karfe tara sai ai ruwa saboda shi sai yake ta wannan shegartakun har yana cewa hazir alharu tajrimin ta tiya fara tusiruna fir'auna yayi abubuwa kala kala shi zalla ce inna fir'auna ala fil ard ala fil ard wa ja'ala ahla ashiya Allah ya bada labarin fir'auna yayi al'amura an ka duba tun daga bakara har sai da ka bu izin karshe cikin walfajir sai ka ga magana fir'auna ko ina magana fir'auna yake saboda shegantakun da yayi ba a taba samun wani wanda yayi abin da yayi ba kan mu manta ba Fir'auna ne shi zai je sama lalle a bugo asbabu asbabu samawat fa hada ila ilahi Musa wa inna la dunnu mukadiba kuma sai da aka masa kace girin fa ya hawo girin aka bashi kibiya ya raba Allah ya ce aka wato wannan kibiya sai aka nemi ta karsa Allah ya ce aka mai kibiya aka kama ta aka sata cikin kogin jini akwai kogin jini tsakanin sama da kasa sai aka dauko dawo mata kibiya hannunsa sai da gashi ya kaso Allah annabi Musa gashi ga jinin sama kita masu kafa kida cewa wai Allah na sama saboda ai gashi annabi Fir'auna ma gashi sama yayi ce zai ai masa gini zai hawo sama to sai su karasa ai mutu alliqatin yadda da cewa Fir'auna ya kafa hujja kafa hujja da Fir'auna to ba iyan ta tsaya ba sai su hada hadda jini gashi tunda ya ce ya harbi kibiya ta dawo in zo naka wannan a wannan gurin abubuwa da yawa da su faru amma karshe aka yi kaga ba bashi rashin ba bashi cuta ko rashin lafiya ko wani abu na cikin guna a duniya ba sai da ya zo mutuwa sannan aka kama shi zan kuma za a ji can sannan kuma ai abin da za a yi masa amma shi zazzabi ko rashin lafiya a nan duniya da kowane irin dan adam to kankara ce ga zurbansa Abdullahi bin Abbas ya ce idan mutum ya zazzabi na rana daya za a kankare masa zunubin shekara 30 zazzabin rana daya tak an kankare masa zunubin shekara 30 to kaga shi ibtila'i wani abu ne wanda ma da mutum zai abin da sace ana bukatarsa shi za Allah idan annabi yake cewa idan Allah ya so bawa to sai jarrabe shi da ibtila'i Allah ya samu daji ya bu a cikin wani hadisin daban idan Allah ya so bawa to sai Allah ya jarrabe shi dan ya ji kaskantar da kai nasara Imam Samarkandi ya kaito cewa duk wanda ya zamanto mai girma ga Allah madaukakin sarki to sai ya zamanto wato ibtila'in nan nasa shine yafi tsanani saboda fifikon sa ya zamanto ya bayyana ya cancanci a sawabu lada irin yadda aka rawaito daga sayyidina Luqman al-Hakim cewa shi ya faɗa ya ce ya kai ɗan ƙaramin ɗana ya ce kaga dinare da azurfa ana jarraba su da wuta in an kunna musu wuta ga sai to kyau suke ƙarawa da dinar da azaba kyau suke karawa a wuta shi yasa shi ma mumini yuhtabaru bil bala'i ake jarraba sa da ibtila'i fa ma ala tibra arunku yawa saboda haka wato shi dan mumini ana jarraba sa da ibtila'i idan ibtila'i ya zo ga mumini to kyau yake karawa sai zama ya zama tsarkarka wannan zarabar duk sun wuce baki dayan su an gaito cewa ibtila'in nan na annabi yaqubu da annabi yusufa an ce sababin sa wai 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 ya a cikin sallah ta sai zuwa ga annabi yusufa a lokacin annabi Yusuf yana mai rintsawa saboda soyayya gare shi wakila aka ce yace wai ai sun hadu da wato dan wato annabi Yusufa da kuma wato annabi Yaquba suka hadu suna cin nama na hamal wato wani dan ta wato rago ne aka soya shi dan shekara daya ko ma kasar shekara daya wato karamar naman karamar dabba kenan to suna ci soyayye wau mai ba kan suna murmushi kuma suna da wani makoci wanda yake maraya sai sheki kanshin wannan nama yayi sha'awar naman sai yi kuka yaran akota kakarsa dattijuwa ita ma sai ta yi kuka saboda kukan wannan maraya alhalin akwai wato bango tsakanin su sannan annabi Yaquba bai da dan nasa annabi Yusuf ba san an yi haka ba to shi sa aka yi wa annabi Yaquba wato sai aka jarrabe shi da ibtila'i bil buka'i da kuka asafan ala yusufa shi ma saboda wato soso zuciya kan annabi yusufa ila an salat hadaka hayi zuwa lokacin da aka ce wai hadaka tahu ila ne ta sarayu wanda wannan magana shi sa malam yace bata inganta ba saboda ai kaga a cikin abin da muka sani a qur'ani da Allah ya gaya mana wa biyadat aynahu min al-huzn haka aka faɗa ba faɗi maganar sarayowar wato idaniyarsa ba idansa bai sarayo ba na'am yayin da ya san haka sai ya zamanto gaba ɗayan rayuwa ta sa yana umartar wanda yake munafiyan mai kira yana kira amsa rufin gidansa sai ya ce alaku baraka wanda ya zamanto mufitiran mai shan ruwa duk mutumin da zai karya to ya to gurin Ali Yaquba gidan Ali Yaquba ya zo ci abinci to dama fa asalin mawada take nan asalin duk mawada ci za a ga gidansa daban ne da sauran gidan mutane za a yi gida kato mai tsayi ko a ce an yi shi da wilil imadi ko wani abu makamancin haka to ishara ce zuwa ga wai ma'ana kai baƙo ko kai talaka ko kai wanda yake da bukata idan ka zo nan gidan shine ma'anarsa duk gidan da ganshi an yi shi kato in ba wannan zamanin da ya zo mana yanzu ake sa biwa of dog da sauransu ba to ma'ana gida kenan kato yawwa da ka zo kana da bukata to zo nan saraka amma annabi Yusufa ai annabi Yaquba tun daga wannan lokacin a bisa wannan isar sai aka ce ake hawa saman gidan sai aka zama duk wanda zai karya fito nan gidan o wuki ba Yusufa shi kuma annabi Yusufa sai aka masa hukuma da wannan jarraba wannan da Allah ta'ala ya nasanta akan ta an rawaito daga Laysan Sa'du cewa sababin ibtila'in annabi Ayyuba cewa shi ya shiga tare da ahalin alƙarya ta sa Hausa wannan sarkin nasu suka rance da shi a cikin zaluncin sarkin suka kaurara magana a wajen sarki saboda yayi abin da ba daidai ba sai annabi Ayyuba wace aka ce shi annabi ayyuban wai ya tausa ya bai magana da shi ba saboda wai jin tsoro afsa ya banyarsa yana da gona kaza sai ya kwace masa eh sai Allah ya masa hukuma da wannan itirai nasa amma wannan magana ita ma bata inganta ba saboda wannan bai ma dace da makamin annabta ba eh malami na garba a ce yayi wannan abun ba bare kuma wato a ce annabi kamar annabi ayyuba alaihi wasallam na'am jarraban nan ta annabi Sulaiman ita ma ga abin da muka ambace ta na da kasancewa wato niyyar nan ta za a cikin kasancewa gaskiya da zaman tuwa a bangaren sarkansa ko ko dan yin aikin da aka yi da wannan tarko aula a gidansa alhalin shi bai sani ba kaga wannan shine fa'idar tsananin rashin lafiya da ciwo ga annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha Allah ya kare da gare ta ta faɗa ban taba ganin ciwo a wasa ɗaya ba mafi tsanani gare shi bai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kabar ga Abdullahi dan Mas'udin yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rashin lafiyarsa an yi masa jance jance mai tsanani sai nake cewa ya rasulullahi an yi maka jance mai tsanani sai ce kwar nam sai ce haka zancen yake hajiga ni a neman jance irin yadda ake wa mazaje fi daga cikin ku sai na ce zalika anna lakal ajra marratayn saboda ladanka guda biyu ne ala sai ce ajal haka zancen yake yadda gaba da haka yake ya bu a cikin hadisin abi sa'id al-khudri cewa wani mutum ya sanya hannunsa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa na rantsa da Allah yace wallahi ya rasulullahi ba zan iya sake maida hannuna jikinka ba saboda tsananin zafin da yake jikinka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hajiga mu taron annabawa ana rubanya wato ibtila'i gare mu sha'anin da lamarin wato wannan in mukhaffafa ce mai sakeci eh sunanta kuma wato mazufi ne ko sannan kuma ila yau labarin ta muqtarin ne billahi ai mutu ta tambaya wal qalha mabi Muhammad ya ko laular Abraham rabbi to amma dai shi wannan in ce mukhaffafa mai sakeci ma'ana innahu wato ta shafi hakurin to kana nabi ya zamu gane cewa muhammad wato alamci tunda in tana zuwa da ma'anar nafayi tana zuwa kuma da ma'anar tabbatuwa yawwa misali da Allah ya ce in anta illa nazir ma'anarsa ma anta illa nazir yawwa to amma su larabawa kaga nan wajen kamar ta zama tuta kore kenan ko to su larabawa a larabci idan ka ce zaidun qa'imun ko zaidun qa'imun zaidu a tsaye yake kaga mutane da khabar idan ka ce kana zaidun qa'iman yayi dai saboda dama haka larabcin ya nuna haka nan idan inna ce ka ce inna zaidan qa'imun to amma idan in tazo sai a ce in zaidun qa'imun ko in zaidun qa'imun to me ji ba zai gane ba shin korewa kake ko tabbatawa kake in zaidun qa'imun zai iya daukan in zaidun wato zaidu a tsaye yake zai dauka ma zaidun qa'imun zaidu ba a tsaye yake ba to zaka to idan a kore wannan lubsin to sai a kawo wannan lami da yake kiransa zamul muzaharika sai a kawo ta to ita wannan lami din sai a ce in zaidul laqa'imun dole labarin sai yayi iktirai da wannan lamu in zaidun laqa'imun to irin dare a nan wajen ana jarraba sabil kamli da kwarkwata har sai ya kace shi wato sha'anin da lamarin annabi akan jarrabe shi da wato alfaqar buƙata wato talauci sha'anin da lamarin sun kasance kaga duk an yi mata iktirai da lami ko in kana nabi la yubtala wa in kana nabi la yubtala wa in kanu la yafrahuna ana jarraba su da ibtila'i sanan suna farin ciki da ibtila'i kamar da kuke farin ciki da yalwa an kafa daga annabi dan maliku daga annabi sallallahu alaihi wasallama hajiga girman sakamako yana tare da girman ibtila'i hajiga Allah ta'ala idan ya so mutane sai ya jarrabe su wanda ya yadda da bata gare shi wanda wato bai yadda ba rashin yadda ya tabbata gare shi malaman tafsiri sun fada a cikin fadan Allah ta'ala man ya'mal su an yuzabi cewa shi musulmi ana saka masa da ibtilayin ibtilayin duniya sai ya zama to kafara ce gare shi an rawaito daga Nana Aisha da Ubayy dan Ka'abu da Mujahid dan Jabaru sai da Abu Hurairah ya faɗa Allah ya kare da gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce wanda Allah ya nufa alheri da shi to sai a jarrabe shi da ibtila'i shi sa wata wato su ma mutai ibtila'i suna da rana da kiyama ya faɗa cikin ruwayan nan tana Aisha babu da wata musiba da za ta samu musulmi face Allah ya kankare masa zunubi da ita har kaya da ita gata ya ba cikin wata ruwaya ta Abi Sa'id al-Khudri ba abin da zai samu mumini na daga wahala koko rashin lafiya koko bacin rai ko bakin ciki koko cuta koko bakin ciki mai lullubewa kai ko da kaya ce da ita gata face Allah ya kankare masa daga tarko daga zunubansa ya bu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin babu daga musulmi wanda cuta zar same shi face Allah ya kankare masa zunubansa irin yadda ake kankare warqu shajar wato ganyen bishiya kuma wata hikimar daban wanda Allah ya sanya ta a cikin rashin lafiyoyi ga dukkanin annabawa da kuma kuturta cututtuka wato daga wannan rashin lafiya sai wannan cutar da wannan cutar sai wannan cutar wa shiddata da kuma tsananta inda mamaci yayin kawarar su saboda karfin ran nasu ya zamanto yayi rauni sai ya zamanto fitar ran yayi sauki a wajen fitar zamu ga mutumin da ya zama rashin lafiya ta wato ke kasar da shi ya zama kullun kamar yadda ake cewa irin kashi da rai nan sai ga idan ran ya zo fita ba wahala sabanin wanda yake da lafiyarsa ran in ya zo fita sai ga an sha wahala wajen fita a wannan lokacin sannan wannan wahalar nan na ciran rai idan mata yi sauki gare su da kuma tsayan nan na maye saboda gabatuwan nan na rashin lafiya da kuma raunin jiki da kuma rai ga wannananka sabanin mutuwan nan ta fujaa da kuma rukon nan na fujaa kamar irin yadda ake gani na daga sabanin halayen matattu a cikin tsanani da kuma taushi da kuma wahala da sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa misalin mumini misalin lalago shuka ne tufayyu harihu ma haka za wa haka za iska tana juya ta haka da haka wato bishiyar da ba ta da wari a tsaye da ta juya nan iska ta juya ta juya nan to haka mara haka mumini yake yanzu nan sa ce ai rashin lafiya ba shi da lafiya ko wani makamancin haka ya ba cikin ruwayan nan ta bi wurare ta duk inda iska ta zo mata sai zama ta kifar da ita idan ko iska ta tsaya sai ga ta daidaita to haka nan mumini shi ma ana jarrabarsa da bala'i amma misalin kafiri kuwa misalin kurmin kuka ne mota ke madaidaiciya har sai ran da Allah ya karya ta ita bishiya wata ke kamar ta kuka za ka ganta ai a tsaye take za ka ganta gata da girma a ƙasa da faɗi a ƙasa sannan kuma tsayin a wato rasanta ma duk koya da kwari to amma ran da aka ce an zo Allah ya zo karya ta sai ga ta karye kai tsaye ba wata magana to haka misalin kafiri yake ma'ana ta sa shi mumini abin gamawa ne abin jarraba ne da ibtila'i da rashin lafiyawi mai yadda ne da sarrafa wannan tasa tsakanin kaddaran nan ta Allah ta'ala mai jawuwa ne ga wannananka mai taushin sasanninsa ne da yadda ta sa da karancin wato sa da yi fushi na sa kamar binnan na lalagowar shuka da jawuwar talari ga iska da kuma karkatar nan tata saboda tasowar iska da kuma yadda take rausayawa ta inda ta zo mata idan Allah ya kusar da wato iskokin nan na ibtila'i ga mumini ya zama ya daidaita sayyaha lafiyayye eh kamar yadda khamatu zar'i wato ita wannan lalgo shuka din ta zama ta daidaita yayin nutsuwar riyahir jawu iskar nan ta sararin sama raja sai dawo zuwa gode ubangijinsa da kuma sanin ni'imar sa alaihi gare shi da daukewar ibtila'in sa yana mai jiran rahmatarsa da kuma ladan sa alaihi gare shi to haka manyan bayan Allah suke kware da gaske za ka ga wato ibtila'i yana zo musu ta kowane irin yanayi har zuwa ran da kuma Allah zai karbe su ina tunawa akwai malam dan tsoho madabu Allah ya masa rahama wato ana cikin karatu sai ka ga tariya matsashi sai wato ina jin ko an samu wani makari ne na cewa sai an samu gishiri an sha in aka samu gishiri aka sha to shikenan sai ga tarin ya tsaya to mu kuma muna karatu sai mu ba mu jin dadi malam ya tashi to ran nan sai na ɗebi gishiri na zuba cikin jakata na tafi da shi makaranta to da aka zo sai amma koyi faru sun ce ai akwai gishiri na to da shi to a lokacin da aka karba kai amfani da shi to a layi halin zamu ga su ga halin da ya samu kansu ba su ce mun bari mu shantake mu kwanta mu bacci saboda yanayin jikinmu ko wani abu makamantan haka ba a haka suke so a yi abu irin wannan malam Aminu sanda Allah ya masa rahama an ce shi ne karshen malamin da ko ɗalibin da ya yi karatu a wajen malam Shehu Mai Hula yana kwance ba shi da lafiya amma da an zo sai ce a zo a yi karatun a haka kamar da shi ma malam Aminu haka shi ma ƙarshen rayuwarsa yana kwance shi karatun ba ma a gane me yake ba amma haka ya in an zo mun samu masu karatu kai ku kyala malam kuma matsa sai ce a shi yace lalle a dinga zuwa idan ba zo fada yake a haka to a haka saboda ka sani cewa sanatu na hadhihi min al-mahdi ila al-lahdi yadda aka dauko ta daga wajen manyan haka za a bada ita kuma haka harkar take har in ka bincika tarihin magabata da ba za ka gani kenan yanzu shi malam Shehu Mai Hula Allah ya masa rahama ai an san a cikin manyan malaman namu kusan shine malamin da ake bada labarin in ya dawo daga can salga za a ganshi ya taho ya bude littafinsa yana karantawa a hanya idan zai tafi makaranta sai ya yi tanadin yan kuɗi a hannunsa yan sulalla sai ka cewa me yasa ne yake haka sai ce ai saboda in yana karatu ya dawo daga makaranta kafin ya zo gida sai ya ji yana jin nauyin har sai ya zo gida zai fara muzakara bari tun a hanya tun da a ƙafa yake tafiya yana kalla yana tafiya to idan yana tafiya din nan ya buge wani ko wata tato da kayan talla aka buge to sai a ɗebo wannan yansa sai a biya ta sai a tafi kuma a ci gaba da abin da ake yi to haka suka ɗauki karatun ibada ce ba tsayawa ba irin na yanzu wanda galibinsu za ga rashin aikin yi ne yasa su wannan aikin ba shakka to saboda haka su a wancan lokacin ibada ce haka suke yin ta Shehu Mai Hula yana kwance ba shi da lafiya ɗalibai suka yi shawara cewar a haƙura da karatun nan saboda yanayin da jikin shi yake jiki da sauransu to an haƙura an bari can malamin san da yana gurin sai shi ya ce ba wanda ya zo littafi a cikinku ne don kowa ya nuna zahirinsa ba littafi saboda malamin ya ce ba wanda ya zo littafi a cikinku sai malamin ya ce a ni na zo nawa ya ce to buɗe ya ku buɗe ya karanta to shi ne da aka fito ake masa magana ake to kai yanzu me yasa kai haka ce to wace iya waye ce tun da iya a shi dole mu ji gurbin koya to shehu malam Shehu Mai Hula kenan Allah ya musu rahama da shi da malamin sannan dukkan Allah ya karbe su muna fatan Allah ya ba mu albarkacin su kuma ya musu rahama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama to bi hadhihi sabili ga wannan tabarki to wannan rashin lafiya ta rasuwa ba za ta zama ta yi masa tsanani ba saukar su ma ba za ta zama ta tsananta gare su ba wannan wato maye na mutuwa ba zai zama ta tsananta gare su ba da tare rai saboda wannan al'ada ta sa da abin da ya gabace shi na daga radudda da sanin malamu abin da ke gare shi a cikin ta daga lada da kuma yadda wato yake tabbatar da nafsu kansa Allah masai ba sa afsa ibtila'i da kuma tausayi tausasa ta da kuma raunanta da bibiyan nan na rashin lafiya ko tsananinta shi ko kafiri duka sabanin wannan ne za a ga wato abun ba wa lafiya ne a cikin galibin halin sa kuma abun jiyawa dadi ne da ingancin jikin sa kamar wato kurmin kuka har idan Allah ta'ala ya nufalakar da shi to sai ku karya shi atake afsabar afsarar kana sai kuma ya kama shi baka tattan barabuwa ba tare da tausasawa ba ba tare da tausayi ba saboda haka mutuwarsa sai ta zama mafi tsanani gare shi a wajen asara da kuma gogayyen nan na za'ili tiratoran nasa tare da ƙarfin ransa da ingancin nan na jikinsa sai ya zama mafi tsananin wato alamar radadi wannan zai garkake ne eh wa azaban da kuma azaba ga kuma azaban lahira ita mafi tsanani eh an ce wata rana wai wato Aliyu Zain Abidina ya bucewa da yake mutum ne mai ado kuma mai wadata mai kyauta mutanen Madina sun rasa kyauta bayan rasuwarsa ba san wa yake kawo su kyauta ba da kawai sun talaka ya buɗe kofar gidansa kawai sai ga ajiyar sa kayan abinci da kayan mai da kayan buɗe baki duk abubuwan da zai bukata sai ganin shi kawai da ka ganin shi a kofar gidanka kaga can kofar gidan ma gashi can ma gashi to ka san naka ne kawai sai ka zaka shiga da cikin gida an kama ni to talaka suka rasa wa yake wannan hidimarsa cikin dare yake zuwa yi sai bayan da ya rasu sai aka daina ganin wannan abun baki da sai aka gane cewa eh lallai wannan abun ga daga inda ke fitowa to so haka wata rana ya yi ado ya sa kaya sai ya zo wucewa sai ya ga wani bayahudi shi kuma ga talauci ga yanayin rayuwa ya same shi shi kuma ga shi ya hau kan doki ya yi ado ya caɓa sai ce ina da tambaya malam kun ce a addinin ku a duniya kurkun mumini ce kuma aljanna kafiri ni yanzu ina aljanna tare da ni kai yanzu gashi ka ce kurkun mumini ce amma kai gashi a kai ado ka hau doki ka sa kaya masu tsada a cikin ka to kuma an ce kurkun mumini ce sai ce musu to ai bari in gaya ma gaskiya kaga wannan adin da nake har yanzu akan kurkuku nake domin ina nan karkashin awamir da nawahi kuma ban ga komai ba sai ran da muka shiga aljanna ranar zan ran da muka shiga muka mutu to a ranar ne za ka ga na fita daga cikin wannan kurkun na samu hurriya amma kai a wannan yanayin naka tunda baka addu'a karba addinin musulunci ba to a cikin aljanna kake saboda bala'in da zai same ka bayan ka mutu da bala'in da zai same ka bayan an shiga lahira saboda wannan nan a cikin aljanna ma kake ka huta kake sai ta tabbija sai to ai kuwa gwara in saurin shiga nan da nan ku yi kama shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda haka lamarin yake kamar yadda ake tumbuke ita wannan kurmin kuka irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa khadnahum baghtatan wa hum la yash'urun haka nan al'ada Allah ta'ala a cikin abokan gaba ta sa irin yadda Allah ta'ala ya faɗa Allah ya ce fa kullana khadna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha hai zuwa karshen aya to sai Allah madaukakin sarki yayi wato gaba ɗayan su aka yi musu dum da mutuwa ala hal utuwin afsa halin wato tsaurin kai wa gafalatin da kuma rafkana azaba ta zo musu da shi ba tare da sun yi shiri ba wato ba su san ataki a barabuwa to dan haka ne aka ambata daga marigaya eh cewa sun kasance suna ba su san musu fuja an ce wato wani daga cikin zagaya maza aka ce fulanun mata fuja wani ya rasu fuja sai ce in ma bai mutu fuja ba rashin lafiya ta kama shi fuja sannan kuma zai mutu wanda karshe dai za a mutu da yau ya ya wato daga cikin sa cikin to na'am to a cikin sa da hadisin nan na Ibrahim an-Nakhai sun kasance suna ba sa son wato rukon nan kamar rukon nan na al'asafi wato shine wato kamar ana cikin fushi yana son mutuwan nan ta fuja hikima ta uku wajen wato ibtila'i da ya tabbata ga annabawa mai yawa cewa rashin lafiyoyi wato kinnai ne na mutuwa gwargwadon tsananinta shine tsananin tsoro na daga saukan nan na mutuwa to wanda da ya same shi sai zama tuwa ya ce tali ya san kewayenta lahu gare shi saboda haduwar ubangijin sa sannan ya kawo da kai game da gidan duniya an kadi mai yawan al'ankak bakan ciki da gurbace gurbace zuciyar nan ta sa zaman to mai ratayuwa ce da makoma ma ya sai zaman to ya samu tanasuri ya samu tukuwa daga dukkan abin da yake jin tsoron tabiarsa mana wanda na zalunta don Allah ya gaya min na biya shi yawa duk a samu irin wannan abin kaga duk wanda rashin lafiya takan sa a yi haka daga ubangiji sai ta yi istighfari da kuma bangaren bayi sannan ya ba da haƙoƙi zuwa ga ahalinta sannan ya yi duba a cikin abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi na daga wata wasiya a cikin wa zai halifance shi ko kuwa wato wani al'amari da yake so yi wasiya a kansa Imam Al-Ghazali to gashi dai wannan annabi mu ne sallallahu alaihi wasallama abin yi wa gafara gare shi ga abin da ya gabata da abin da ya jinkirta ya nemi wato tukuwa a cikin rashin lafiyarsa mimman kana lahu alai ga wanda ya zamanto akwai dukiya gare shi tasa ko ko wani haƙi fi badanin ajiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sakayya min nafsi akan kansa wa mali da kuma dukiyarsa ya kuma ba da dama cewa a yi kisasi da gare shi irin yadda ya zo a cikin hadisi nan na farko dan Abbasu da kuma hadisin nan na wato wafatin annabi annabi ya yi wasiya da zababbu guda biyu ba da mu bayan kaurarsa ya ce kitabullahi littafin Allah da kuma itarti danginsa su ne sharifai sannan manzon Allah ya yi wasiya da al'ansa mutanen Madina wanda su ne birgaman manzon Allah annabi ya yi kira a ce rubuta wani littafi zai rubuta wani abin rubuta saboda kada al'umma su fata a bayansa in ma dai abin da zai faɗa nassi ne kan halifanci ko kuwa Allah ne masani da abin da yake nufi sannan sai manzo Allah sai ga yin kawai a gare shi wato ya fasa rubutun shi yafi alkhairi kaji wato wannan sai mun rabi kan wancan magana ta baki kenan cewa hadisi yawmud dar kaga da wato da a ce manzo Allah sallama wato ya so ya rubuta to fa sai ya cika aikin Allah eh da sai ya cika inda ya so ya rubuta to sai ya rubuta na haka manzo Allah yi lokacin da ya fito daga gida ya shirya zai tabbata ai Uhudu Aisha ce koda ba za ku tauba ni zan tafi ni kadai eh to so da ka shaɗan manzo Allah mai girma ne tun da ga bai ba to dama ya fitar da shi ta hanyar shawara irin yadda alƙali faɗa baya ko kuma da aka danyi aka nuta ba wato shawara ga yadda kai kata to sai aka bar rubutu to haka nan tarihin nan na bayan Allah mu'minai da kuma wato waliyan Allah masu jin tsoron Allah kaga wannan dukkanin sa a galibi ana haramta wa kafirai wannan saboda Allah ya musu talala dan su ƙara zunubi akan zunubin su sannan ya musu istidraji ta inda ba su sani ba Allah ta'ala ya faɗa Allah yace ma yanzuruna illa sayatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yukhasimun fala yastadiuna tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wadan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani mutum da ya mutu mutuwar fujaa yace tsarki ya tabbata ga ubangiji kai ka tashi yana kan fushi shi wanda yake abin haramtawa shine wanda aka haramta wasiya gare shi manzo Allah ya faɗa mutuwan nan ta fujaa hutu ne ga mumini sannan kuma ruko ne mai karfi ko mai zafi ga kafirai ko wanda yake fajiri dalilin wannan domin ita mutuwa tana zakkewa mumini shi a galibin lokacin sa yana mai tattali gare shi yana mai jira ga sabakan mutuwan nan sai ga lamarin sa ya zama ya sauki gare shi adiyar da yazo daga ya zarce zuwa ba hutu na sa na daga wannan wahala ta duniya da kuma cutarwar duniya irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace a duniya mutum biyu ne ko dai mutum ya zamanto mustarihun mai hutu in ya rasu ko kuma mustarihun mai a huta da shi in ya mutu Allah ka kiyaye mu mutuwa takan zo wa kafiri da wanda yake fajiri amsa rashin tattali ma'ana bai shirya ba ba tare tattari ba, ko kuma magabacin wanda yake mun zartin mai gargadi mai raurawa Allah ya ce bal tatihim baghatan fatawatuhum fala yastadiuna raddaha wala hum yunzarun. To kaga mutuwa ta zama mafi tsananin abu a kansa, barin duniya shine mafi tsananin al'amari da ya zo masa dum, mafi kin abu gare shi. Zuwa ma wannan ma'ana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuni ya faɗa ya ce wanda ya so haɗuwa da Allah to Allah zai so haɗuwa da shi shi ma, ma'ana zai masa rahama, zai gafara gare shi. Wanda kuma ya ƙi haɗuwa da Ubangiji to shi ma Allah ba ya san haɗuwa da shi, tunda ya kauce ya bujire wa Allah sai Allah ya kauce shi. To yanzu a fara shi fa duk wannan abin da aka yi na bayan muqaddima ce, eh, domin alƙaliyar ta ce ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa. To kuma dama ya ce a can muqaddima ya ce wa hadha al-ismu akramaka Allah huwa sirru kitabi wal babu samarat hadhihi al-abwab. Yace wannan ismi shine sirru littafin ashifa, ma'ana ashifa dai ga ta gaba daya duk wannan muqaddima ne na wayan nan, duk abin nan kuce na bayan muqaddima ce. To yanzu nan za a fara ka san ashifa haƙoƙin manzon Allah ba, yanzu za a fara su. Allah ka sa mu dace, Allah ka sa abin da muke karantawa idan shaida gare mu ran alƙiyama, Allah ka sa ya zama shaida gare mu ran alƙiyama. Amin. A cikin wato sarrafa fuskokin hukunce-hukunce a cikin wanda ya jingirta waya ga manzon Allah ko ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, Al-Qadhi Abul Fadl ya faɗa Allah ya gamu da kitar gare shi, ita hakika ya gabata daga cikin Al-Qur'ani da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malaman musulunci, abinda yake wajaba ne daga haƙoƙi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, da irin abinda yake ayyana gare shi, ma'ana ayyana abinda ya zama fardu ainin akan kowa, na daga biyayya ga manzon Allah da jin nauyi na sa da girmama shi da karrama shi, gwargwadon wannan ne Allah ya haramta cutar da shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa. Al'umma idan ba sun hadu amsa kashe hadzuntan, al'umma sun hadu amsa kashe wanda diye jingirta waya ga manzon Allah a musulmai kike, to ma da me sakin harshe ga annabi, eh, wato musulmi ne ko ba musulmi da hukunci ke. Allah ta'ala ya faɗa Allah ya ce innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. To ita wannan muhina azaba ce ta kafirai sadaka, shi sa Ibn Taymiyyah da kansa a cikin Asarul Muslul ala shatimur rasul yace ai kafircin ko kuma azabar da Allah zai yi wa wanda ya saki harshe ga manzon Allah yafi azabar da za a yi wa kafiri, yafi azabar da za a yi wa kafiri. Yau sadaka zunubin taba mutuncin manzon Allah yafi zunubin kafirci, yafi zunubin kafirci. Shi za idan muka duba za mu ga cikin Alkur'ani Allah ya ce wa man yuhinallahu fama lahu min mukrim, ihana daga Allah ta tabbatar da zaman mutum a cikin wutar rana, zaman da ba fituwa. Amma duk zunubin da kai ko mutum ya shiga wuta, indai akwai imanin nan ai mun wuce a baya ko za a fitar da wanda a wuce, akwai misqala zaratin min imani, akwai misqala zaratin ko adana min misqala zaratin ko ma adana min misqali khardalin min imani, duk za a fitar da mutum. Amma banda wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah, wanda a yau abin takeici da abin ban mamaki da abin tashin hankali a ce ana samun irin wayannan al'amura suna yaduwa cikin al'umma, Allah ya kamar ɗauki. Amma wallahi lamarin mai girma ne. Allah ya ce innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adhaban muhina. Allah ya ce alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahum Allah min fadli wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Haka irin tawayancin kenan, yadda Allah ya ce wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina, haka ce wa a'adda lahum adhaban muhina.
Allah yace fa ba ubi gababin ala gababin walil kafirina azabun muhinun irin azabar wanda yake shiga manzon Allah Allah yace wala yasbuna allazina kafaru annama numli lahum khairul anfusihim innama numli lahum yazdadu isma walahum azabun muhinun Allah yace wallazina kafaru wa kazzabu biayatina fa ulaika lahum azabun muhinun Allah yace wa idza alimun min ayatina shay'a nittakhadha huzaa ulaika lahum azabun muhinun Allah yace kadin zalna ayatin bayyinatin walil kafirina azabun muhinun Allah yace man yasallahu wa rasuluhu wa yata'addu hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhinun to duk inda kaji muhinun muhinun to in an shiga ba fito saboda duk mutumin da ya iya sakin bakin sa a sha'anin manzon Allah to wallahi ya tashi daga aiki duniya da lahira amma duk girman zanibi idan mutum yayi ya shiga wuta zai fita yanzu ta wanda ya kashe mutum a kawo kisan mutum babban abu ne amma me Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima saboda shi ba muhina bane zai iya fita duk sauran zanubai kaji irin sauran laki tabu min Allah sabaka lakum la sabaka lamasakum bima qatum adabun azimun walau la fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamasakum bima qatum fi adabun azimun zalika lam tukun fid dunya wa lam tukun adabun azimun amma ta ga wa annabi magana azabun muhinun ce azaban muhina ce Allah kiyaye mu wallahi Allah ba zai yafi ba Allah baya yafi haƙin manzon Allah da Allah yana yafi haƙin manzon Allah to da an sassautawa wasu da suke da alaka da manzon Allah ta jini amma mun ji a Qur'ani Allah bai bar irin su ba ga irin su Abu Lahab tabbata da Abi Lahabin wa tabba Allah ya taba mu labarin abubuwan da suka faru dukkan annabawa in sun taba annabi in sun taba annabawan su al'umma da suka taba su annabawan ne yake rama da kansu ba Fir'auna ya ga annabi Musa ba inni la zannaka ya Musa masbura shi ma kuma yake masa kai ma kai ne masbura an yi da wato sauran annabawa irin su annabi Hud annabi Shu'aibu duk sun ga ya musu laysa fi dalala annabi Nuh yake dalala walakin ni rasulun min rabbil alamin ba sun ce inna lanaraka fi dalala wannan kuma sun ce inna lanaraka fi safahatin ko wani annabi ce ya qaumi laysa fi safahatin walakin ni rasulun min rabbil alamin amma annabi Muhammadu da an taba shi da an yi kallon tashin hankali to haka lamarin ki kuma yana nan sunnar Allah al'ara Allah tana nan a haka ba wanda yake manzo Allah kaga ya wani lafiya Allah ce Allah ta'ala ya faɗa wallazina yuzuna rasulallahi lahum azabun aliyyun Allah ta'ala ya faɗa yace wa ma kana lakum an tuzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima eh lamarin mai girma ne gurin Allah eh ɗaya ne daga cikin wato ana kira sa Talha bin Ubaydillah Talha bin Ubaydillah Imam Suyuti yace ne mamaki kamar Talha dan Ubaydillah a ce wai ya zo ya tambaya yana cewa wai so yake idan manzo Allah ya kaura zai auri Nana Aisha yace sai da bincike ibincike sai a gano ba wanda aka yi wa albashir aljannan nan bane ba wani ne daban mai suna Talha ya dace da sunansa ya dace da sunan babansa amma ba shine Talha bin Ubaydillah wanda yake cikin ashar al-bashar da aljanna ba to da sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lakum an tuzura cewar ma za ku auri matan sa bayan ya kaura cutarwa ce wala an tanki wa abadun badi inna zalikum kana inda Allah azima a gurin Allah mai girma ne to Allah ta'ala ya faɗa a cikin haramta jirwa yare kamar wanka gare shi ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma wa yuwa karshen aya dalilin wannan aya cewa su yahudawa sun gazance suna cewa kiyaye mu ya rasulullahi ira eh malaka kiyaka kiyaye da mu sama ka jinka wasma minna ka ji da gare mu suna yin wato takdirwaye da kamar wanka da wannan kalma suna nufin wauta to sai Allah sai ya hana mu'mine ma ita kanta wato sai Allah ya deleting din wannan kalmar gaba ɗayanta a cikin larabci baki ɗaya la taqulu ra'ina kwata kwata asalin ra'ina a larabci akwai ta amma da yake tana da harshen dabo guda biyu akwai magana abin da yahuda suke nufi akwai kuma abin da mu'mina suke nufi sai Allah ya ce to ku mu'mina da kuke faɗan me kyan to me kyan ma a bashi la taqulu ra'ina kin da kuma yanke zariya tsanantuwa dana mu'mina ana gabaranta saboda kafiri kada zaman to ya sadu da ita da munafiki yazo suke harshe gare shi da wulakantarwa da shi aka ce bar dai dan abin da ke cikin tare daga tarayya tarayya nan wannan labazi domin ita wajen yahudu da ma'anar saurare ni la samita baka ji ba wakila aka ce abin da yasa Allah ya ce kar ayi saboda a cikin wannan zancen akwai karancin ladabi da kuma rashin jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin girmama shi domin ita wannan kalma a lugan nan ta mutanen Madina ma'anarta shine kiyaye mu mu kiyaye ka sai aka ana so da wannan magana domin abin da ya tattaro wannan cewa su ba za su kiyaye annabi ba sai annabin ya kiyaye su shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a kiyaye shi a kowane hali to gashi wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yani amsa yin alkinaya da alkunya ta sa sai manzon Allah ya ce eh ku sanya suna da sunana amma kaku alkunya da alkunya ta dan kiyayewa ga zati na sa da kiyayewa amsa tutar da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa ga wani mutum wanda ya kira sai ya abul kasimi sai manzon Allah bayan ya amsa sai ce lam alika barakallahu bi rasulillah inma da'utu hadha wa ana dawana laki to daga wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani amsa yin alkunya da alkunya ta sa dan kada ya zama ya tutu da amsa kiran wani sa ga wanda bai kira shi ba dan saboda su munafikai da masu yin izgilis samu tsanantuwa zuwa tutar da manzon Allah da kuma wato wulakantarwa da shi sai su dinga kiran manzon Allah idan annabi ya juyo ya saurare su sai su ce ai mu wato da wane muke ne ba da kai muke ne ya rasulullahi saboda wulakantarwa da sarayyawa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama amsa al'adar nan ta masu zaman banza da masu izgili sai manzon Allah ya kiyaye wato kiyayen nan na wato tutar da shi a kowace fuska sai mahaƙiƙan malamai suka ɗauki hannun da manzon Allah ya gama da wannan amsa muddar rayuwa ta sa suka halatta shi bayan wato bayan ƙaura ta sa saboda illa ta ɗauki dama an ce alhukumai duru mal illa hukunci yana kewaye tare da illa dalilin da ya sa aka kawo hukuncin idan hukuncin ya ɗauke shi kenan da sanan ne wato malamai da yawa za mu tijja cikin usul fiqh suna ta kawo irin wannan hukuncin idan an ce kar ai kaza saboda abu kaza to idan wannan abin ya ɗauke to sai ai wannan abin babu laifi amma ba shi ma laisa alai da laifi to malamai suna da matafiya da yawa a cikin wannan hadisi alƙali ya ce ba nan ne wajen shimfiɗawa ba amma abin da muka ambace shi shine matafiyar jumhurin malamai kuma shine katarin Allah ya yadda cewa wannan nanka abza da barkin girmama shi ne da kuma jin nauyin sa kuma abza da barkin nan nawan dubi da mustahabbanci ba wai abza haramci ba dan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hani game da sunan sa ba domin sharan da lamarin dama Allah ya hana a kira manzon Allah da sunan da wannan Allah da yace لا تزالوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كده ده مسلمين suna kiran manzon Allah ne suna kiran sa ya rasul Allah ya nabi Allah suna kiran sa ma da alkunyar sa ya abul kasimi wato shashin sa cikin shashin lokuta sai da nan dan maliku ya rawaito Allah ya jin kai gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake shiryawa amsa karantin suna wata sa suna da sunansa da tsarkake shi game da wannan ka in dai ba za a ji nauyin manzon Allah wannan sunan duk ko da za ka sa sunan to sai ka ji nauyin sunan shi yasa muka bata maza mu tana ta sa suna ko an sa sunan sai ga an sa masa laqabi za ce Muhammad amma sai a sa masa laqabi Muhammad Awwalu Muhammad Salih haka zaka tace sunayen suna fitowa ko a samu wani sunan ma ai masa laqabi da shi ko ai masa kinaya a dinga ambato yawa sannan kuma ya hadisi ya mutu a can baya idan ka sa wa danka suna wannan suna mai girma to a bashi tarbiya ne kyau sai da ba zai dinga abubuwan da za a dinga maganganu ana gaba masa magana ba faqala manzon Allah yace
sammuna auladakum muhammadan
yace yanzu ku dinga ga ƴaƴan ku samu suna muhammadu sannan ku dinga la'antar su an rawaito cewa sayyidina umaru dan addabi Allah ya kare yadda gare shi ya rubuta zuwa mutanen kufa yace kada daya a sanya masa sunan sunan manzon Allah Abu Ja'far Dabari ne ya kaito wannan Muhammad dan Sa'adun Al-Qalb katibu al-Waqidi ya fada cewa yayi duba ne shi sayyidina Umar yaga wani mutum sunansa Muhammad ga wani kuma yana zagin sa shi mutumin ke zagi wai qul lahu fa'ala Allah bika ya Muhammad wa sana Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza ya kai wani to kan sai na Umar ba wasa shi wato sayyidina Umar wato wa annal fitna sallata saru madan Umar hayya sai na mana ganin haka ba fa wato wani mutum ne fa daban sunansa sunan manzon Allah ne shi sai wani mutum yake gaya wa wannan mutumin da sayyidina Umar abin yaje kunnan sa to sai ji to ai shi ma yana da dan uwa mai suna Muhammad akwai dan sa sunansa Zaid to kuma da shi wannan Zaidun zai dan hadabi yana da mai suna Muhammad sai ji kubare tunda wannan ko da ban yi maganin wancan ba bari mu ga maganin wannan ba fa Muhammad dan Zaid da aka yi wa mun ba a'a abin ya shafe shi baki da to sai yazo shi sai nan sai yazo ya samu dan nan uwansa mai suna Muhammad dan Zaid dan hadabi sai ce la ara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam saboda yace bazan ga ana sakin harshe ga annabi a fake da kai ba
wallahi
daga na rantsa da Allah
Muhammadan
daga inda ina dare ba za sa kiran ka Muhammad ba wasan ma huwa Abdurrahman sunan ka da gaisuwan ka Abdurrahman sayyidina Umaru yayi nufin ya hana wato kada wanda ya kara sa suna da sunan annabawa saboda girmamawa gare su da wannan ka ya mai ya cittin da sunayen mutane dan mai sunan Muhammad tun da sunan wa qala yace kar ku sa sunayen annabawa sannan kuma daga baya sai zan sayyidina Umar Allah ya tsare shi dan ce fi katari halaccin wannan dukkanin sa bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda dalilin haduwar sahabbai a bisa haka to wato da yake an yi magana akan sakin harshe ga manzon Allah babin da zamu tashi in Allah ya kai mu gobe zai gaya mana me ake nufi da sakin harshe ga annabi shine karatun mu na farko in Allah ya kai mu gobe fasalin farko kenan menene sakin harshe shin shine irin sakin harshe da ake kowa da kowa zagin da zaka yi wa wani shine irin sa za a yi a ce an yi ko ku a'a akwai wani lafazi da in ka faɗe shi ko da baka sani ba kai sakin harshe kuma babu hanzari a rashin sani walau zahara annahu lam yurid zammahu li jahalin aw sukurin aw tahawurin in ji mai lawani ko da mutum yayi da jahilci to Allah ba zai yafe ba saboda hakkin manzo Allah girman sa ya wuce duk da kake so kaga a rashin sani za mu ƙoƙari ne a cikin addini ko duk da ko su masalin da aka ware to na annabi shine na farko a cikin su ka gaya wa annabi magana ka ce a ai ban sani ba ba hanzari bane to duk sai gogon Allah kai manzo wannan karatu da yawa daga cikin sahabbai sun sa wa ƴaƴan suna Muhammadu suka yi masa kinaya da Abul Qasimi an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi izini a wannan kaga sayyidina Ali Allah ya tsare shi ya ko bashi labari sallallahu alaihi wasallama cewa wannan suna ne na mahadi kuma alkunyar mahadi ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa Muhammad ibn Talha dan Ubaydillah wanda ake masa laqabi da As-Sajjad mai yawan sujjada saboda yawan sallah an masa shahada a mawqi'atul jamal shekara 36 wannan annabi ne ya sama wannan sunan
da
Muhammad dan Amr dan Hazmin dan Luzan al-Ansari shi ma a cikin Harra shi kuma bayan an yi jamal an zo an yi spin a Harra shi kuma Allah ya karbe shi da Muhammad dan Sabitu dan Kaisu dan Shammasu da wannan ɗaya ba ɗaya ba wa kala yace annabi yace ba zai tsada da yanku ba ya zama to a cikin gidan sa akwai Muhammad guda daya da Muhammadani Muhammad guda biyu har ma da guda uku na rarrabe zance a cikin wannan kismi a bisa babobi guda biyu irin yadda muka gabatar da shi alhamdulillah.